This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22-25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalo da noma da kuma jamhuriyar FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri na yau 2 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
Kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya yi tir da harin da kungiyar mayakan Al-Shabab da ke Somalia ta kai jiya Lahadi a wani otel da ke birnin Mogadishu. Wani jami'in zirga-zirgar jiragen sama ya ce mai yiwuwa wani abu ne daga waje ya tarwatsa jirgin saman jigilar matafiyan Rasha samfurin jet da ya fada a Masar. Sannan ga dukkan alamu kace na cin da ake yi a Najeriya tsakanin mai magana a madadin jam'iyyar APC mai mulki da jam'iyyar PDP mai adawa ya kazance.
To kanin labaran kenan, rundunar tsaron Najeriya ta ƙara miƙa waɗansu mutane 182 ga gwamnatin jihar Borno bayan ta tantance su, sai dai masu kula da lamura na cewa.
Ni mu muna ganin kamar fa yayi hanzari, ana cikin hanzarin sakin waɗannan mutane. Ya dace a ce fa an tantance, an zaunar da su a wani sansani, an lura da lafiyansu, da hankalinsu, da natsuwansu, sannan kuma a duba irin aƙidinsu.
Ƙungiyoyin jin ƙai kuma na gani al'umma na da rawar da za su taka wajen sake tsugunar da waɗanda tashe-tashen hankalin Boko Haram ya shafa.
A cikin kwanakin nan ma mun ga mutane kasan waje suna zuwa har Najeriya su taimaka, balle mu da muke gida da kanmu ya kamata gan cewa mun tashi mun ɗauki wannan damuwansu mun zaman da shi namu kuma mun taimaka.
Sai kuma jamhuriyar Nijar, inda babban bankin duniya ya kaddamar da wani shiri ko ta wanne fanni ne zai inganta rayuwar al'umma.
Projen ga shi ne za shi bunƙasa duk projojuka da suke nan ga aiki.
Yusuf Aliyu Harande kuma zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. Kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya yi tir da harin da kungiyar mayakan Al-Shabab da ke Somalia ta kai jiya Lahadi a wani otel da ke birnin Mogadishu, wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla 12 ciki har da mai otel ɗin da wani kwamandan soji da kuma su 'yan majalisar dokoki biyu. Kwamitin sulhun ya yaba da matakin da sojojin Somalia suka ɗauka wanda ya kai ga kashe dukkanin maharan, yana mai jaddada cewa ta'addanci a dukkanin nau'ukansa na ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi barazana ga kwanciyar hankali a duniya. Hukumomi sun ce mayakan sun tayar da bama-baman da aka shaƙe cikin motoci a mashigar otel ɗin na Sahafi, sannan 'yan bindiga suka afka cikin otel ɗin wanda jami'an gwamnati da manyan 'yan kasuwa suka faye sauka. Ministan tsaron Somalia Abdulrazak Umar Muhammad ya gaya muryar Amurka cewa maharan na saye ne da kakin sojin ƙasar Burundi, waɗanda ya ce watakila sun samu ne yayin da Al-Shabab ɗin ta kai wani mummunan hari kan sansanin sojin Burundi ɗin da ke Ligo a cikin watan Yunin wannan shekarar, cikin waɗanda aka kashe har da Janar Abdulkarim Yusuf daga Badan, wani tsohon kwamandan soji wanda ya jagorance samaman da ya tilasta ma Al-Shabab ɗin ficewa daga Mogadishu a watan Agustan shekara ta 2011. A baya janar daga Badan ya yi ta tsallake rijiya da baya a yunkurin Al-Shabab na halaka shi. Kakakin Al-Shabab Sheikh Abdul Aziz Abu Musab ya ce su suka kai harin a wani bayanin da ya fitar jiya Lahadi.
Wani jami'in zirga-zirgar jiragen sama ya ce mai yiwuwa ne wani abu daga waje ne ya tarwatsa jirgin saman jigilar matafiyan Rasha samfurin jet da ya fada a Masar. Sinov ya ce jirgin ya samu mummunan lahadi ne wanda ya hana shi ci gaba da tafiyarsa. Ya ce hanyar bayyana wannan al'amari ita ce kawai cewa wani abu daga waje ne sanadi. Muna masu kawo da yiwuwar matsalar inji, muna masu kawo da yiwuwar wani kuskure daga matukin jirgi ko kuma wani ma'aikaci wanda ake kira ajizancin ɗan adam a cewarsa, yayin da Snow yake kawo da yiwuwar ajizancin ɗan adam a matsayin sanadi, yana mai ba da shawarar dakaci sakamakon binciken da ake yi. Jirgin da ya bace ne daga mahagar Rada ranar Asabar dauke da mutane 224 waɗanda duk suka halaka.
Ga dukkan alamu kace na can da ake yi a Najeriya tsakanin mai magana a madadin jama'iyyar APC mai mulki da jama'iyyar PDP mai adawa ya kazance. An ruwaito sakataren yada labaran APC na ƙasa Lai Muhammad na gaya PDP cewa auta daina kuka ta sake fasalinta auta dusashi. Wannan na faruwa ne bayan da PDP ta zargi shugaba Muhammadu Buhari da ci gaba da yin kalamai marasa amfani ga tattalin arzikin Najeriya, waɗanda a cewar PDP suna tsorata masu niyyar saka jari a Najeriya. Lai Muhammad ya ce PDP ce ta janyo makanta faduwa. To amma Olusemetu, sakataren yaɗa labaran PDP na ƙasa, ya ce ya kamata shugaba Buhari ya kullo da nasa irin tsare-tsaren na yadda za a gyara abin da shugaban ke kira durƙusasshiyar tattalin arziki a maimakon a yi ta sukar gwamnatin tsohon shugaba Gulla Jonathan. Metu ya ce gwamnatin Buhari ba ta da alƙiblar manufofi da kuma azanci kan yadda za a bunƙasa tattalin arzikin Najeriya, a kuma dora akan abin da ya kira ci gaban da PDP ta samar cikin shekaru 15 da suka gabata. A bangare guda kuma Lai Muhammad na cewa yadda PDP ta yi ta lalata cibiyoyin gwamnati da kuma bakanta kowa in banda ita kadai ba zai haifar ma jama'iyyar komai ba illa kaicon siyasa.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa yau Litinin cewa ya kamata fa duniya ta mutunta nasarar da 'yan jam'iyyarsa ta adalci da ci gaba ta samu a zaben majalisar dokokin da aka gudanar, wanda ya bayyana da cewa zaben kwanciyar hankalin mutanen ƙasar ta Turkiya ne da suka yi. Zaben na jiya Lahadi ya sake mai da ƙasar ta Turkiya ƙasa mai jam'iyyar siyasa guda bayan watanni 5 kawai da jam'iyyar ta AKP ta rasa rinjayenta a majalisar dokokin ƙasar a karo na farko a sama da shekaru 10. Labaran duniya kenan kuka saurara. Rundunar sojin Najeriya ta sanar da mika mutane 182 da take tsare da su da suka kunshi maza da mata da kananan yara da ta ce ta tantance ta kuma hakikanta cewa ba su da alaka da Boko Haram. Taka muka tattauna da Dr. Usman Muhammad na Jami'ar Kaduna da ke tare da mu yanzu haka a ɗakin watsa shirye-shiryen namu, wanda ya bayyana cewa ya kamata hukumomi su taka tsantsan.
Wato alheri, ra'ayina game da wa'innan wanda ake saki bayan an kama su daga yakin nan na Boko Haram shine ni mu muna ganin kaman fa yayi hanzari, ana cikin hanzarin sakin wa'innan mutane. Ko da yake wasu akan ce an tantance su ba su da wato wani halaka da mutanen nan, wasu kuma suna da shi. Ya dace a ce fa an tantance, an zaunar da su a wani sansani, an lura da lafiyansu da hankalinsu da natsuwansu, sannan kuma a duba irin aƙidansu. Akasari za ki ji bama-bamai na tashi nan da nan da can. Wannan magana ce fa ta aƙida wacce take ta yi kanta a zukatan mutanen. Bai kamata ba a ce da an kama su a sake su, a tantance su, a zauna tukuna da su, a duba hankalinsu da natsuwansu, saboda irin ni'yasu da suka shiga cikin irin wannan hali na jini, suna ganin jini, wasu an kashe a gabansu, wasu an yayyaka su a gabansu. Ya kamata su samu natsuwa kafin su shiga mutane.
Wato waɗansu daga cikin waɗannan waɗanda galibi waɗanda aka saki din nan, daga ciki ana tsammani ko waɗansu matansu ne, waɗansu 'ya'yansu ne, waɗansu kuma dai suna da wata alaka da waɗanda ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram nan. Kana gani za a yi ma waɗannan adalci da aka ci gaba da riƙe su, don ana tunanin cewa suna da alaka da waɗansu da ake gani 'yan uwansu ne da suke cikin ƙungiyar Boko Haram?
To wa'innan din ma ai suna da haƙƙi a gwamnati su nemo 'yan uwansu da abokan arzikinsu. Ba da an kama su ba su san inda 'yan uwansu suke ba, da abokan arzikinsu suke ba, da inda za a tsugunar da su. Kawai ba a kai ko ina ba sai a ce an sake su, sun shiga cikin jama'a, ba su san inda za su ba. Wasunsu ma akasari muna samun labari na akan cewa in suka fito neman 'yan uwansu suke, ko iyayensu, ko kuma mazajensu, ko matayensu. Wanda yake wasu an kashe su, wasu kuma suna cikin gari ko sun bazama cikin wani su sansani. Ya dace a ce gwamnati ta ba su haƙƙin riƙe su domin ta jinginar da su ga iyalansu wanda suke na hakika suna nan. Saboda Halima, wannan yaki fa wani abu ne ka fito lafiya lo, wani abu ne kuma ka zanna cikin mutane da irin wannan wato girgiza da shiga hali da kai na neman ƴan uwanka wanda zaka gani domin ka ji dadi ka samu sa'ida.
Dr. Usman Muhammad na Jami'ar Kaduna, dangane kuma da korafin da waɗansu hukumomin gwamnatocin Najeriya ke yi cewa ba su da isasshen abincin da muhimman abubuwan bukata da na kula da mata da ƙananan yara da aka kwato daga sansanin ƙungiyar Boko Haram. Mr. Peter Shamaki Gad, wani mai fafatukar kare haƙƙoƙin bil'adama a Jos, wanda shi ma muke tare da shi yanzu haka a ɗakin watsa shirye-shiryen, ya bayyana cewa
to a gaskiya in dai wannan maganan gwamnati ne ba su kyauta ba. Dan muna kwanakin nan ba da jima da muna ta duba mu gaya ne da samu arewan mu hada kai musamman one note inda aka sani daga baya. A cikin shekaru da suka wuce gwamnatin jiha Lagos sun taba kwashe wayansu masu bara aka mai da su state din su zuwa su kasashen Ibo da Arewa. Kwana sun mutanen Najeriya sun yi kuka da babban murya cewa wannan bai dace ba. To abun mamaki ne a ga mutane suna cikin irin damuwar halin da suka samu kansu kan mutanen da suka ji rauni kuma suka samu tashin hankali dan fadace Boko Haram ana nana mai da su gidajen su kuma an kawo su dan a taimaka gwamnati sun ce ba haka ba. Dan haka dan kara murya nan roki shi gwamnati da yayi kokari ya ganya ne da a taimaka ko da wani makaranta da dan keba ana ba su abinci a dan yi tent a fara daga wannan wajen. Kuma na sa akwai kungiyoyi masu zaman kansu da yawa da za su so su taimaka. Dan haka ya hakuri a mutanen na 'yan Najeriya ne ba da sun kansu bane suka samu kansu a halin da suka samu kansu yanzu. Dan haka dole ne ya hakuri a taimaka musu kuma duk inda ake a duniyan nan mutane sun samu kansu a cikin wannan abin da muke kira internally displaced persons. Ya kamata gwamnati at all level daga local government state zuwa federal su taimaka. A cikin kwanakin nan ma mun ga mutane da kasan waje suna zuwa har Najeriya su taimaka, balle mu da muke gida da kanmu ya kamata gan cewa mun tashi mun dauki wannan damuwan su mun zaman da shi namu kuma mu ma mun taimaka dan su samu su yaran su je makaranta su samu bukata daga asibitoci kuma mata ma a duba su a tabbatar da rayuwar su ya dawo daidai inda su ma su ji dadi su tabbatar cewa kasan Najeriya san da zaman su kuma mun yarda cewa wahalan suka samu kansu wahalan dukan mu ne kuma ya kamata a taimaka.
Haka yake, to hira mu kenan da Mr. Gad Shamaki Peter daga Jos. Yau Prime Minister Jamhuriyar Niger Barji Rafini ya jagoranci bukin kaddamar da wani shirin babban bankin duniya na inganta rayuwar mata da ke yankin Sahel. Wakilin mu Sule Mummuni Barma na dauke da karin bayani.
Akalla miliyan 200 na dalar Amurka ne za a kashe a tsawon shekaru hudu a ƙarƙashin wannan proje da zai karkata kaco kam ga ayyukan inganta rayuwar mata da yara ƙanana a ƙasashen da suka hada da Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Chad, Mauritania da Niger, musamman abinda ya shafi fannin ilimi da kiwon lafiya don ganin an magance matsalar rashin ba da muhimmanci ga tsarin sanya sarari tsakanin wannan haihuwa da waccan. Dr. Fatimatu Musa ƙwararriya ce a ayyukan inganta tsarin iyali.
Projen ga shi ne za shi bunƙasa duk projojuka da suke nan ga aiki bisa kan wannan hanya ta kilon lahiya ta ba mata incinsu kuma da mata su samu abin aiki da bukata kansu kuma inda maza da al'umma duka za su kama ma mata su samu incinsu kuma su ji daɗin zaman duniyarsu su samu lahiya su samu karatu su samu waye kai don saboda su umfani kansu su umfani gidajensu da al'umma duka.
A yayin ziyarar da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya kawo Nijar a ranar 6 ga watan Nuwamba na shekarar 2013 ne hukumomin ƙasar suka buƙaci a tallafa wa Nijar domin fitar da mata daga ƙangi, inji ministar al'ummar Nijar Madam Mechibi Kadijatu Dandobi.
Cikin wannan ziyara ya zo da babban presidentin Bankin Mundial kama Banki na Duniya suka zo suka kawo mini ziyara. To ga lokacin nan presidentin namu Alhaji Muhammadu Isu ya ce musu kun gani mu kasashen Sahel akwai matsala iri-iri kuma ga mu da yara na da matasa muna son ku yi mana goyon baya ku sa mu na hannu saboda alhakin yaran ga mu hidda su. Yaro ya kamata a bashi abinci mai kyau a bashi tarbiya yaro ya kamata akwai likita in kina da matsala muna son mu kasashen Sahel ku sa mu na hannu ya zaman to ko kiran nan da Alhaji Muhammad Isufu yayi ba don Niger dai kawai yayi shi ba yace kasashen Sahel kaf gaba dai duka matsalan mu guda take
tawagogin ministotin cigaban al'ummomin kasashen da wannan proje ya shafa za su ci gaba a tsawon kwanaki hudu a nan Yamai suna nazarin hanyoyin tsara daftarin ayyukan da projen zai karkata a kansu Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Madalla kada da ya shafa kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 10 da kwata na asuba ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
shan hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam
Jama'a masauraranmu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin idan har masu sauraro kuna biye da wannan shirin sau da gaba a makon da ya gabata mun fara tattaunawa da tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Kaduna wato Alhaji Aminu Abdul Fattah a inda yake magana a madadin iyaye dangane da matakin shugaban kasa a yau zamu daura daga inda ya ci gaba da jawo hankulan al'ummar musulmai da mabiya wasu addinai a kasar baki daya
kulkuliyar daraja shi haushi dare dam to shi
kaga daga nan kuma sai mu dauko sauran littafan mu wannan wagada littafan mu wanda masaba ta malikiya ta karantar da mu su'alarin nan ishmawi iziya risala in an dauko su yanzu da al'umma za su san wannan kawa tsaya kansu fitina mata kare cikin kasa to kaga duk sarin yanzu mu shigo da wancan litafin zai sa kuma ki a dage wannan hanyoyin masu dawo dan ni gaskiya ina da goyon bayan kamar irin wancan tsari da ake yi na Ingila kaga na san shekaru kamar tsarin Ingila ta yadda ku tsara karantar da yaran ko bu da ku sasa irin makarantu na tsari na hukuma ba ku kuje ku tsara ko da a gida ne a filin da komai ku karanta da su sai ku samu ma tallafi daga hukuma in lokacin jarabawa yayi aje kuna aika ku makarantun ku kaga wajibi yanzu ya zo makarantun namu wanda aka tsara su na Islamiyya wanda suke gwamna da boko lokaci gwamnati ta kaba da tallafi musamman ga wadatocin jihohi a duk wanda suka tsara tsari ne cewa aka tallafa duk wannan hanya ce za a iya kanta da al'umma a kawar da fitina addini babu fitina cikin shi wallahi jahilci ya jawo ake shiga cikin wannan fitina to kowa da ji gwamnati shigo akalla ta in ta karanta da al'ummata suka tashi mutane ne masu hankali da abubuwa ga sunan an kauda fitina an ci karin ji tashi hankali an ci kaurin wannan bala'i da muke to gaskiya ina da goyon baya wajibi a karkato a sahimma kuma ya zan wannan wata dama wanda shugaban kasa ya bada sauran makarantu ma wanda jihohi yake gudanarwa a saka irin wannan littafai don tarbiyya ta gyaru
to bari mu duba wannan wani abu na daban a shekaru ko in ce a ƴan kwanakin baya shi shugaban kasan nan kamun a zabe shi ana ta taraddadi koko ana tunanin cewar idan aka zabi wannan shugaba zai zo ne ya musuluntar da wannan kasa ko ya kawo shari'a musulunci to wasu suna ganin kamar tun yanzu tun ba a je ko ina ba har ya sa a sa wannan littafi na addinin musulunci a cikin makarantun secondary wannan bai zama wata hanya ce ta wannan tunanin da suke yi ba ya musuluntar da kasar kenan
wallahi harbi ne kawai da shuka ne siyasa kowa ya san Muhammadu Buhari ba haka ne tunaninsa ba kowa ba aka addini ya karanta da muwa tunan mun ka duba tarihin musulunci ai mu ne a tarihi muka fara irin wannan zaman musulunci shi ya fara wannan zaman mun sani muka duba tarihi garin Madina an waye gari ga musulmin ga tsuntsan wanda masu ba masu addini kafirci suke ga yahudawa ga kuma masu addinin mushrik duk an zanna su an tsara rayuwa da za a zanna duk wannan kaga harbi ne kawai an zanna cikin limana cikin kwanciyar hankali an yi tsarin yadda za a yi kowa ya yi harkar su ta ga kuma abubuwa da suka haɗa mu to bare ka sannan ka kasa shi take kan yarjejeniya muna tsarin mulki muna da constitution to yanzu ka kula yadda aka wanta shi yanzu ba ga shi ko hankali shi kwanciya ba yanzu wa suke yi kiyama suna ba da kariyar wanda ba musulun ba sun da sun ga irin aikin da aka zo ya can an ta amfani da addini a raba kanmu don aiki zalunci a ƙasa yanzu kuma duk alhamdulillah duk an kai an komo an gano yanzu da ka ga ai lokacin da wannan fitina ta taso ai coci ake kai mu hari da niyya a tunzara kiristoci musulmi ne ke kai musu yanzu an waye gari ko musallati ake kai mu duk cikin ikon Allah dai bai sa mu mun shiga cikin wata fitina ba fiye da waccan dai wanda ake to kaga ashe sai mu gode Allah duk zance ni shi da ma harbi ake yanzu da ya hauka ga ai sun gano adalci ake so ai kuma daman da yanka kula tarihin mu muka lalata wannan al'amari na mulki. Zan iya tuna ɗan shekarun baya can ai su kwanan kananan kabilu na mai su da kansu ke fatan cewa mun rike mulki, saboda in mun rike sun yadda mu za mu yi adalci, za mu yadda kowa ya numfasa. Ba sa ƙaunar maƙotansu na kusa da su a cewa sun karɓi mulki, saboda sun san ba za su ji da daɗi ba. A ce kaga mu muka aje manufofi na adalci ka aka waye gari, kowa ma yana da zai iya mulki. Shi ya ja yanzu ƙasar ta shiga halin ta shiga, saboda mun rike wannan turba ko da baya-bayan nan ka koma mulki da su ta fawa ɓale wasu sadauna suka yi. Da mun tsaya a kan inda suka tsaya, duk da ma ko kowa mulki babu, saboda ko mulki ɗawainiya ne, mulki wahala ne. Duk inda za a yi shi a fitar da haƙƙin kowa za a ga wahala ce. Amma sai aka waye gari, mu da hannunmu muka mai da mulki ya zama abin neman duniya, abin neman daula, abin tara dukiya. To aka waye gari su ko suna ga to ayin haka ne, su suna ga sun ji mu haƙƙi. To kaga alhamdulillah da wannan dalilin zuwan Muhammadu Buhari, kaga da al'amura sun fara canzawa. Cewa dai yana so ya mai da mulkin nan ɗawainiya ce ta al'umma, kuma ɗawainiyan ta al'umma ba kowa ne zai iya yi ba. Ko gida ne aka yara suka taru. Sai ga cikin hikima ta Allah akwai wanda ke ga shi ne zai iya ɗawainiya tafiyar da gida, zai ga yara da kansu natsuwa ne zai iya tafiyar da al'amarin gida, ba dai kuma al'umma ba dai ƙasa ma kamar irin Najeriya. To kaga wancan magana gaskiya harbi ce, kuma yanzu ga shi da kansa ta fara warwarewa da kanta.
To a takaice za a iya cewa kenan su kamar al'umma waɗanda suke a karkara ba su da sha'awar su bar 'ya'yansu su tafi makarantun nan na boko ko na zamani, wannan sa littafin zai iya jawo hankalinsu su bar 'ya'yansu su dinga zuwa waɗannan makarantu na boko kenan.
To ni dai kamar da kike faɗa daman dai tunda yanzu ɗawainiya ta fara cin ƙarfin gwamnati, shi yasa wajibi gwamnati ta raba hannu gana ta makarantun kuma da kabar tallafi aƙalla irin wancan makarantu da jama'a ke iya kafa ma kansu a ƙauyaku, suna ƙoƙarin su goma ilimin addini da ilimin boko. Kaga za a tallafa musu shikenan, sai ta miƙe tunda gwamnati ne zan fara kaiwa an ka kula, kaga dai da ilimin firamare ya kai duk inda kake so kai ilimin na gaskiya, sai kuma sai ka shiga makarantu masu zaman kansu. Kaga muka duba irin wannan, kaga nan tallafi ya shigo ciki, kuma kaga wajibi na ji daɗi kaman shi gwamnan Sokoto na ji irin matakin da yake so ya ɗauka. Shi yana so ƙoƙarin ya hana wannan zirga-zirga da ake ɗiba yara tun suna ƙanana a kai su wani waje. Matakin da yake duk da gwamnati ba ƙarfi take da shi ba, amma matakin da yake ɗauka gaskiya na yaba, na ji daɗi. Yana so lalle-lalle ya zan tilas yara a sa su makarantun boko, ya zan ko da gwamnati ba ta iya ɗauka kowanne ba, aƙalla wanda ya kasa, wanda aka tume su cewa shi ba zai samu dambe ne, wanda za su iya kuma su su iya yi da kansu. To ka ganin yadda konan tsari gaskiya za mu so a ce ya gana arewa, kuma zai taimaka mana.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya saukaka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za ku ji ƙarshen tattaunawarmu da baƙon namu. Godiya ta musamman ga Alhaji Aminu Abdulfata, yanzu kuma a madadin sauran abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da Julie Lazarus Gresham mai bada umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Maza da mata don wajen miƙewa kai ƙoƙarin neman.
To a gaida Yusuf, sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email.
Bari mu fara da sakon farko wanda ya fito daga Buba Mai Gora Gashuwa, zabi san ka na Gashuwa, wanda ce salamu alaikum VOA Hausa. Yau zan yi tsokaci ne akan rufe kasuwannin jihar Yobe. Muna roƙon gwamnan jihar Ibrahim Gaidan ya duba ƙuba da talakawa suka shiga sakamakon rufe kasuwannin Gaidan, Baimari, babban gida da garin alkali. Wallahi talakawa suna shan wahala, kuma akwai hatsari a jihar idan aka bar matasa suka ci gaba da zaman kashe wando. Ibrahim Gaidan, kaiwa Allah kaiwa Annabi, ka bude kasuwannin domin talakawa su fita neman abinci. Sai kuma sakon Yahuza Sahabu dan Didi Kamba da Muhammad Bashiru Damari da Umar Bello Modibbo Wura Guriji, wanda suka ce ya Allah ka ƙara ba sojojin Najeriya nasarar yakin da suke yi da 'yan ta'addan Boko Haram, kuma don Allah jama'a mu ci gaba da yi musu addu'a. Ya kamata 'yan takarar kananan hukumomi a jihar Sokoto ku riƙa gudanar da yakin neman zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana domin ci gaban jihar ku da ma ƙasa baki ɗaya. Sako daga Aminu Dan Kaduna, Amanawa. Sai kuma sakon Isuhun Dila Faki, wanda ya ce ya Allah muna roƙonka ka wargaza mana duk wata ƙungiya da ba ta ƙaunar zaman lafiya a ko'ina take a duniya, amin. Faɗa buri har rutsayarsa da gwamnan jihar Bauchi ya yi dangane da ɗimbin man da ke ƙarƙashin ƙasa a yankin arewa wani abin farin ciki ne, amma yanzu dabara ta rage ga mai shiga rijiya. Sako daga Adam A. Adam, garkuwan matasan jihar Yobe. Assalamu alaikum VOA Hausa. Shakka babu, maganar gwamnan Bauchi haka take, domin kuwa hukumar fetur a arewacin Najeriya kuma muna fatan za a fara hukuman domin ƴan kudu su daina mana guri. Sako daga Bala Muhammad Dambam da Salihu Isa Fana. Shi kuma Hafiz Balarabe ku sauce waye. Tun muke jin ana cewa akwai dimbin arzikin mai a arewa. Ya kamata gwamnoni masu kishi ku tashi sai ku fitarwa da arewa ƙarin martabarta. Da ƙarshe sai sakon Alhaji Garba Gwando Aliru wanda yace jama'ar ƙasar Turkiya Allah ya sa ba ku zabanti mun da raba.
To ma da lakafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Kwamitin Sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya yi tir da harin da kungiyar mayakan Al-Shabab da ke Somalia ta kai jiya Lahadi a wani otel da ke birnin Mogadishu wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 12 ciki har da mai otel din da wani kwamandan soji da kuma wasu 'yan majalisar dokoki biyu. Wani jami'in zirga-zirgar jiragen sama ya ce mai yiwuwa wani abu ne daga waje ya tarwatsa jirgin saman jigilar matafiyan Rasha samfurin jet da ya fadi a Masar. Smirnov ya ce jirgin ya samu mummunan lahani wanda ya hana shi ci gaba da tafiyarsa. Ga dukkan alamu, kace na can da ake yi a Najeriya tsakanin mai magana a madadin jama'iyyar APC mai mulki da jama'iyyar PDP mai adawa ya kazance. An ruwaito sakataren yaɗa labaran APC na ƙasa Lai Muhammad na ci gaya ma PDP cewa auta daina kuka ta sake fasalinta auta dusa shi a siyasance. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi yau Litini cewa ya kamata fa duniya ta mutunta nasarar da jama'iyyar ta adalci da ci gaba ta samu a zaben majalisar dokokin da aka gudanar, wanda ya bayyana da cewa zaɓin kwanciyar hankali ne mutanen ƙasar suka yi. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da shugaban Kazakhstan Nasrullah Nazarbayev a yau ɗinnan Litini a rana ta uku ta ziyarar kwanaki huɗu da babban jami'in diflomasiyyar Amurka ɗin ke yi a yankin tsakiyar Asiya. Shugaba Nazarbayev ya ce yana mai godiya saboda goyon baya na dindindin da Amurka ke baiwa ɗiya wuce da kuma bunƙasar tattalin arzikin Kazakhstan. Kerry, wanda ke ƙoƙarin ƙarfafa dangantaka ta tattalin arziki da tsaro tsakanin Amurka da yankin, ya kuma gana da ministan harkokin wajen Kazakhstan Elon Adrisov. Ranar Lahadi a Uzbekistan, Kerry ya gana da shugabannin ƙasashen biyar da suka kasance cikin tsohuwar tarayyar Soviet.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Kafin mai salama, bari mu sake marhaban da gaisuwar bangajiya ga babban baƙonmu Alhaji Faruk M. Yabo da kuma Professor Samuel Zalangada, Dr. Usman Bugaje, Dr. Usman Muhammad, Mr. Shamaki Gad Peter da kuma Hajiya Naja'atu Muhammad da suka gabatar da kasidu a taron mu na zumunta a nan Washington DC. Da fatan za su koma gidajensu lafiya. Yanzu a madadin ni da Ibrahim Ka'almasi Garba da Dudi Leather Gresham da kuma bakin namu Dr. Usman Muhammad da kuma Gad Shamaki da ke tare da mu yanzu haka a ɗakin watsa shirye-shirye, za mu yi sallama da ku sai kuma mu ba Halima Jimrau da Jamila Fage dama domin gabatar da shirinmu na gaba, wato shirin yau da gobe musamman domin matasa. Da alheri.